الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير
الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمير قولي أن الله سبحانه وتعالى ما يكواكم ما يكون من وندبا مداما don ainihin halartar wannan zama a yau na wannan karatu da muke yi a jiya in ba amanta ba mun shiga wannan sura da ake kira suratul gashiya.
Na'am.
Mun fara karanto ayoyi da lokaci yayi yanzu zan so Allah mai sake daukowa daga farko da yau ma ba za mu karanta suran yau din ba. بسم الله هلا أتاك حديث
روح. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
نعم.
وجوه يومئذ ناعمة.
يكفي. نعم. Ubangiji subhanahu wata'ala a jiya mun faɗi abin da wannan sura ta fi kula da shi da kuma abin da suran ta kunsa da abin da ya tabbata na hadisi wanda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallah ta juma'a. Sannan mun san adadin wannan ayoyin da ke cikin wannan sura muka ce yana da ayo 26. Allah subhanahu wata'ala ya fara da cewa hal ataka hadithul ghashiya. Muka ce al-ghashiya ɗaya ne daga cikin sunan nake na tashin al-qiyama. Jiya mun faɗi sunaye da dama wanda malamai suka ce sunan na kisa shalkiyama ya kai kusan 70. Akwai yawmul jam'i, akwai yawmul qiyama, yawmul ba'af da dai sauransu, yawmul wa'ad da sauransu. To nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ataka hadithul ghashiya. Shi kuma kalman gashiya bayan ɗaya daga cikin sunan na kisa kiyama ma'anarsa mai lulluba. Ma'ana ya lullube al'umma da irin jarrabawa da ababa daban-daban domin rigingimin da za ka shiga cikin ranar al-qiyama. To sai a hankali takshin nas tana lulluga mutane bi ahwala saboda irin tsoratarwa wanda kiyama take kushe da shi. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin labarin alkiyama ta zo maka kaman tambaya ake wa annabi, ko kuma ka bada ma'anan hal bi ma'ana ka tsira dauka ma'ana haka
la'a. Na'am.
Tabbas ataka hadisi al-ghashiya ababa da zai faru a ran alkiyama ya zo maka a ran alkiyaman nan daga cikin ababa wanda zai faru a wannan yini Allah yake wujuhu yawma idhin khashi'a, ma'ana al'umma an kasa su gida biyu, akwai waɗanda suke mutanen kirki, akwai kuma waɗanda suke lalacattu. To shi yasa anan sai amfani da dan da yake wujuhu yawma idhin khashi'a, anan zai kawo nau'in abinda zai sabe su. A gaba kuma ya sake cewa wujuhu yawma idhin na'ima, shi ma zai sake kawo. Kenan kaga al'umma suka su gida biyu. To sai yake cewa wujuhu yawma idhin khashi'a, a ranar alkiyama akwai waɗansu fiskoki daga cikin labarin da ya zo annabi kenan. Akwai waɗansu fiskoki, waɗansu mutane jama'a khashi'a za ka gansu ƙasƙantattu ne walakantattu, za su tashi walakantattu kuma su tashi ƙasƙantattu. Wujuhun waɗansu fiska yau mai izina wannan yini na kiyama, ka ce yau mulgashi yadin ko yau mulwa'ad ko yau muljam ko yau mulbayama, da duk abin da ka iya kira yau mai izina wannan yini khashi'a, ƙasƙantattu ne a wannan ranar. Me ya haifar mu mutum ya tashi walakantacce kuma ƙasƙantacce? Bai kamata kawai a ce ba, su akwai wani ƙa'ida ta malaman usul fiqh da suke cewa al-asl fil insa baratul asliya, ina ga wani ƙa'ida na haka.
Na'am.
Ma'ana dan adam, asali dan adam shi ba mai bai laifi. Kawai ka ce mutum mai laifi, a ita laifin kowa kubutacce ne, dan adam kubutacce ne, saboda haka Allah ya halicci dan adam. Ba wanda aka taba haifar sa aka ce ya zo duniya yana da laifi kaza, ko zaman da ya ci a ya zama a cikin mahaifiyarsa ya yi laifi, a to saboda haka in kaga mutum mai laifi ne to ya zo ya yi laifin ne.
Na'am.
Ya yi laifin ya zo ya yi shi ne, inda bai ba zai zo mai laifin ba. To me ya haifar wa mutum ƙasƙanci a lahira har ya tashi a walakance? Allah ya ce wujuhun yawma idhin khashi'a, waɗansu fuska a kiyama za su tashi a walakance, ƙasƙantattu. Sai faɗa daga ciki, sai faɗi guda ɗaya wanda abu da yawa ya haifar da ɗaya a ƙarƙashin ɗaya.
Na'am.
Amilatun nasiba, mutum mai tsananin aiki ne. Nasiba kuma mai wahala a kai. Amilatun nasibatun, to kaga mai aiki ne tukuru amma kuma aikin kuma ta wahala. Waɗansu malamai suka ce a cikin wuta ne wannan, zai aiki tukuru kuma ya dinga shan wahala. To amma su malamai suka ce a ayin ka kalla wujuhun yawma idhin khashi'a, waɗansu fuska a kiyama ƙasƙantattu, to akwai wani abin da ya haifar da ka samu kanka a wannan matsayi. To a zamanka na duniya amilatun ya yi aiki tukuru, sai dai aikin kuma ba ta je a kan sunna ba, to sakamakon wannan wahalan na sifatin ko mai wahala ya aiki tukuru kuma aikin wahala. Kaga wannan bid'a ke nan direct, domin ta aikin bid'a ne take kama da addini. Me yi ya sha bakin wahala amma at the end of the day bai da lada a wurin Allah subhanahu wataala. Bugu da ƙari yake tasladaran hamiya, kuma za a ƙone shi da wuta mai tsananin zafi saboda bai yi aiki a karantarwar sunna ba. Misali ai manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, zai mun faɗa hadisi khawarij kaga ɗan bid'a ne, sun iya sallah, sun iya azumi, suna azumi komin sallah, sun kaga sallah da yau sai ka rena naka, saboda suke cikin komin nasu zaka dide ne har muka ce saboda tsaban maruƙun su addini suna ganin in mace ma na haila sai sallah kawai ba dalili suka ce kaga barna kenan da wayansu abubuwa wanda su suka tafi da shi akan menan nasu to amma manzo Allah ya ce fita suke a cikin addini kamar yadda kogi ke fita a cikin baka ko abin da ake harbi nan da shi yake fita a cikin menan don a nuna maka cewa aikin ba ta ginu akan sunna ba kuma ta tsalana rahamiya wuta zai kone su wuta mai tsananin zafi kuma a wutar yan bid'a da ma wasu amma Allah wanda ya sa shi kaskantattun nan Allah ce tusqa min aynin aniya za a shayar da su daga wani idanun ruwa aniya ta fashashe mai kwarenya iska laysa lahum ta'amun illa min dari'in ba su da abinci da za su ci a wannan wutan illa min dari'in sai daga dari shine wata ciyawa ne mai kaya wanda in suka ci zai kware musu hanjin cikin su
na'am
kuma la yusminu baya gina jiki wala yuguni baya wadatarwa min ju'in daga yunwa kaga azaba kenan na me na wuta to saboda haka malamai sun yi magana dangane da yan bid'a saboda kasancewa za ka yi bid'a gara ka dena malamai sun yi magana a kan bid'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ya magana a kan bid'a Allah subhanahu wa ta'ala kansa ya magana a kan bid'a to mu dauko abin da yake mu dauko me Allah ya faɗa a kan yan bid'a tunda muka ce masu aiki ne duku amma kuma aikin ta wahala babu lada
na'am
saboda kai gudun bid'a mu dauko aya guda biyu a cikin alqur'ani to
na'am
akwai al-yawma akmaltu lakum na'am
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina faman اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
الله بدا كسر كيكي اليوم أكملت لكم دينكم يوديكم قوة يسنسي وانا الديني سو الله يتكاتا واتممت عليكم نعمتي كما ناتك نعمة تاغريب ورديت لكم الإسلام دين كما ناير دموك تشيوا وانا الديني shine addinin da Allah yake so na yadda cewa ku bauta ma Allah da wannan addini ta musulunci kaga wannan ayar Allah bai yadda wani abu ya karu ko ya rago ba don ya ce ya riga ya cika abin shi domin duk abin da ya riga ya cika sai dai kuma ya dawo baya kamar yadda Umar yake fara idza tammal amru bada anqsuhu idan wani abu ya cika to sai dai kuma ya riga dawowa baya to kaga yin wani zo da wani addini sace Allah ya riga ya cika mun shi sannan abu na biyu mu zo farkon suratul hujurat Allah ya ja kunnan mutane
na'am
bismillahir rahmanir rahim ya الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسخة إيمان لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كرتك كسكرة ku gabatar da wani aiki gaba ga Allah ko gaba ga manzonsa yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah
na'am
kenan duk abin da zaka yi sai an samu karantarwan Allah a ciki in ba haka ba zaka yi aikin wahala tukuru zaka yi aiki kuma ka wahala ba lada kaga amilatun nasiba kenan Allah ya ja kunni kar ka kuskura duk abin da zaka yi Allah ya ce annabi ya ce
na'am
kai wani yake ya ce me dalili kace Allah ne yake me dalili annabi ne yake domin illan bid'a malaman suke cewa al bid'atu tahdimu sunna bid'a tana ruguza sunna ne kuma wata farriqu al umma tana rarrabe al umma wata sudu an ittiba'i fahi yakan toshe mutane dangane da bin hanya ta kirki yake walizalika ajma al-ulama qadiman wa hadisa saboda haka malaman da da ne suka yi ijma'i ala tahzir minha cewa kowai da tsoron bid'a dan bid'a bala'i ce Allah ya riga ya sauko da addinin shi ya yadda addinin musulunci shi ne addini kuma shi musulunci duk abin da yake tattara a cikin musulunci Allah ya ba annabi Muhammad kuma ya koyar manzo Allah ya rayu cikin al'umma annabi Muhammad ya faɗa cikin hadisi yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin ina jan kunninku ku kama sunna ku riƙe da kuma sunna khalifofina shi ne
no
ku yi riƙo da ita sosai kamar da zaka yi riƙo da wani abu da hakoranka masu ƙarfin sannan da cike yace iyyakum wal bid'i ina jan kunninku da bid'a domin duk wani fararen abu bid'a ce fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin kuma yace dalala duk wata bid'a fata ce wa kulla dalalatin fi an-nar kuma duk wani abu da yake bata akan addini to zai kai mutum wutar a wani hadisi manzo Allah yake cewa hadisin Aisha man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min fawqa radd duk wanda ya kirkiro wani abu ya shiga da shi cikin wannan al'amari na addini wanda baya ciki babu nassi dalili ne to ana juyo mishi da kayan ya kawata ce mardudu san sai fahuwa radu shi kawai za a je da shi Allah baya bukata a the same ruwaya yace man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radu duk wanda yayi wani aikin da babu umurnin mu a ciki to Allah baya so ka duba kaidan man amila kaga man din nan shafiya ce
na'am
amalan a gaban nakira ne wanda ka'idan ilimi an-nakiratu fi siyakin shart tufid al-umum kenan ba wata bid'a karami ba wata bid'a babba ba bid'a karami ba babba duk ba ta da amfani duk ruguzawa ne ba wani bid'a ne cin daga cikin maganganun malamai na kan bid'a Imam Malik dan Anas rahimahullah
na'am
Imam Darul Hijra yake cewa man ibtada fi islami bid'atan duk wanda ya kirkiro wani bid'a a cikin musulunci yaraha hasana yana ganin tana da kyau ai ba laifi ai wannan abu ne mai kyau to fa kan za'ama abinda fa yake tafiya yake riyawa ko abinda yake cewa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam lalle anne muhammad khana ar-risala annabi ya yi ha'inci a wurin sa da manzanci da shi ne fara ba sai kai kamar لأن الله تعالى يقول دون الله إنا تشيوى آية لما لي كرمتها
نعم
كرمتها اليوم أكملت لكم دينكم الله رجع شكا دينك النبي كما يباني يتي فما لم يكن يوم إذن دينا أولا بيزمو داء الديني با أولا لوكة تو فلا يكون اليوم دينا ينزو بيزمو الديني كدوه موت دار مال إمام مالك كنان دا أولا تشيوى غاوانك آيدي ونابو kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa da manzanci ba ke kaga wanda kuma ya zagi annabi mai wadai shi kaga arni Imam Shafi'i shi kuma abin da yake fada dangane da harkar bid'a yace man istahsana faqad shar'a duk wanda ya nemi ya ce wani abu mai kyau ne wanda annabi bai fada ba to yanzu ya zo da sabon addini kaga ai akwai hadari ko shi kuma Imam Ahmad dan Hanbal Allah ya kara musu rahama da yarda kuma Allah ya hada mu da su a gidan aljanna yake cewa yayi ruwaya ne daga an samu ruwaya daga Sufyan al-Thawri rahimahullah yace al-bid'atu ita bid'a da kake gani ahabbu ila iblis min al-ma'siyah bid'a fa shedan iblis ya fi son bid'a sama da saba ma Allah fa inna al-ma'siyata domin shi sabo yutab minha al-azim me laifin zai je tuba ai ko ba haka ba me laifin zai tuba ko ba zai tuba ba
no
amma dan bid'a fa wal bid'atu la yutu ba ya tuba minha al-mubtadi saboda shi na gana abin da yake yi ai daidai ne zai ta kawo labarai tarihi wani ya taba kaza wani ya taba kaza sai ya tashi a sama sai ya tafiya daga nan zuwa misra linti biyu yayi kaza dai kaza ba a karanta da ko hadisi ko aya wasu abubuwa kawai ga sunan dai tasoniya malai yace usulus sunna indana Imam Ahmad kenan asali tushi ginshikin sunna a wajenmu at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah shine kai riko da abin da sahabban annabi suke kai wa tarkul bid'ah da kuma barin bid'ah yasa manzo Allah yake cewa khairun nasi karmi mutane suka fi kowa su ne wanda ne zamani ne malai ce mazhar din ka duba az-zuhd al-kabir ne Imam Ahmad an Imam Ibn al-Qayyim yake cewa shi kuma rahimahullah fil bid'ah dangane da abin da ya shafi bid'ah in ka duba littafin sa Ighathat al-Afan Al-Imam Ibn al-Qayyim yake cewa ko ka ce Ibn al-Qayyim ko ka ce Ibn al-Qayyim al-Jawziyya an gane Imam Ibn al-Qayyim yake fada fil bid'ah dangane da bid'ah yace al-bid'atu dalalatun wallahi fatashi wa kullu dalalatin fin nar duk wata fata kuma a wuta take shi yasa Imam Shafi'i yake cewa ba Shafi'i ne na Qur'ani ba Imam Shafi'i mai littafi al-Ittifaq na'am nan abin da Shafi'i bid'a din yace da Annabi Muhammad yace kullu bid'atin dalala yace wannan kullu din baki yatu ala babi la yadkhuluha takhsis wannan fatara nan fa a ije a kofanta ba wannan takhsis bai shiga ta ka bi ta akwai kullu kulliya kullu juziya wannan mantiki ne ba romo da wannan na'am ilmul kalam wannan ba malama ba su da wannan karatu
na'am
ko wani zo yana ce maka eh ai kullu kulliya wannan juziya akwai ai yanzu ka ce ko wani bid'a to yanzu sabu ai annabi bai sabu bari ba ai wanda Allah bai sa ku zaba ai bai aiki a riga kai ma kai bid'a ke to kaga wannan bid'a yana da kyau to wannan ga maka addini ne ko gaye ne wannan gaye ne ina ba addini bane yanzu ka sa babban da wanda ya sa babban riga da wanda ya sa zariya da wanda ya sa falmara da wanda ya sa dogon riga wani ne ladan shefewa a tsakani da Allah akwai wani mai ladan ciki da wani yafi wani duka riga suka sa to da haka wannan ba addini bane su wannan sutura ne sun sa maka kayan suka sa kowane su mutanen gari da irin urfi irin kayan da suke sawa yau amerika sun gali imami da zanzu da kol amen ko ba haka ba kuma imam ne a na ka zaka wannan yau sai ku taimaka kafin imami zo da zanzu ruwan sha mara
lake jibi ba a biya ta isa Allah
wala ba kowa zai fita shi a yawon na army ne al'adar su da ba ko ba haka ba kowa da suke ko nan mu da muka je saudiya abu mamaki babban rigan nan kaje sai dai ka bar ka za ka zama da ba cikin su sai kai dai bai baka in kyau amma za ka dogon riga ne kai masha Allah ka ga babba shugaban su na kasa dogon riga da
labiya
dan kai Allah jallabiyan da rawani akai haka imam din su ko da kayan su amma kai ne za ka daga shugaban kasa an ninki an wanke maka kaya an sa sati an sa alida an sa kasa kwaci ba mana bai da mamaci da wanda ya fito daga gidan sai zo gani ga mawalla to saboda haka al-imam ibn al-qayyim yake cewa bid'a bata ce kuma kowace bata tana wuce ne saboda mana hadasa fi dinillah don da ya kirkiro wani abu a cikin addinin Allah sai annan wani abun da laysa alaihi amrun ba umurni na annabi to faqarrata wallahu wa ahlaka Allah zai jiyar shi kuma zai halaka wa anna asal albid'a amalan bid'a da kake ganin nan shubahatun ne fil qulub wallahi shubahani a cikin zukata na mutane wa shahawatun nufuz wala abin da kawai rai yake so na son rai wa anna ad-dina shi ad-dini lam yuhtara litabdil wala lilhar ba a kirkiran ta ko wani daga banda ba yazo ya ce gashi kaza a'a ita kawai bal ad-dini للتقوى والتمسك بالسنه تقوى ne da kuma riko da sunna ta annabi Muhammad kai ka duba Ighathat al-Afan na Ibn al-Qayyim Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah Allah ya kara masa yarda da rahama Allah ya hada mu da tsawon aljanna yake cewa inna aktsara al-bid'i yawa yawan bid'a fa inna ma sani tunshi'uha shubuhatun fil qulub abinda ya tada ita yazo da ita sarrai ne kawai daga cikin zukatan mutane wa shawatu din da food da wani abinda mutane kawai suke sha'awa a zukatan su in ka da majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah zaka ga wannan magana
na'am
shi kuma al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali
na'am
mai littafin nan Jami'ul Ulum wal Hikam sharhin da aka yi ma littafin arba'un hadith kusan babu wani littafin da ta samu sharhi kula na ilimi a cikin sharhin da aka shiro din da aka yi ma arba'un kamar wannan littafi Jami'ul Ulum wal Hikam akwai ilimi a ciki wallahi akwai ilimi sosai sosai malai ke cewa shi ko ba hanbali ne don al-Hanbali ake kira shi fa kullu bid'atin duk wata bid'a da ka sani dalalatun wala batati wa in ra'aha an-nasu hasana ko da mutane suna gano wai tana da kyau ke wallahi batati ba ta da wani ke ba ta da wani amfani to manyan malaman mu na baya-bayan nan kai ce wancan guda ma ne to wayannan ko na baya-bayan nan irin su Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah yace al-bid'atu khatiratun jiddan wallahi bid'a hatari ce babba dan bid'a yana fada ma hatari li annaha da mai ta bid'a tunafi kamal ittiba'ir rasul yana hana mutum ya samu cika wajen koyi da annabi Muhammad dan manzo Allah yana fada kuma kana karban wani abu daban annabi ya ce kuma kana son ka miki jara wallahi bid'a ce ka ga zuwa bin da mutum an sa mutum harami an zana wani abu ya talkini wannan fa bid'a ce ma ba fa sunna bane ya fulan uzkur ma kharajta alayhi min ad-dunya tuna abinda ka fito ka bar shi a duniya sai shahadatu an la ilaha illallah wai mala'iku za su zo ta ce to ga ƴan uwanka na duniya suna tsawon da kai wannan fa bid'a ce wala ba sunna bane ba wani amfanin ka wannan abinda annabi ya faɗa in kun binne mutum annabi ya ce istanshiru li akhikum ku zai a kai kamar shi ku roƙa mishi gafara was'alu lahu tasdid ku Allah ya bashi dama ya amsa tambayar da za a masa tambayoyi fa innahu al'ana yus'alu domin yanzu za a masa tambayoyi haka annabi ya faɗa ku kuzo kun ce wai tuna abin da ya fito shahadatu an la ilaha illallah wa anna kaza 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 wa anna aka tambayi wani malami to me yasa za a ce ya fulan ibn fulan ba wai sai a ce ya ware dan wanki ba za a jingina shi da babansa ba kuma da ya kamata a jingina shi da uba shine asali
no
don uba yake hada ƴaƴan shi sai wani yace wai ai ka san da yawa ai zato ne saboda mata suna yin abin da bai kamata ba killa wannan ba baban shi bane
ha
sai kaga zargi ya shiga
to
ka zargi kuma ka ce gawa kana nema mishi fito amma da kalmar zargi sai zama ka ce kan ma da shi ne ne wallahi tarki ne bai da wani dalili ba shari'a bane tarki ne al'ada ce bid'a ce ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saka da mutai da su fidda'u da ake duk al'ada ne mutum ya mutu a za a ci za a yi kwana 40 farko za a sauke mishi Qur'ani karanta sosu ya ce da wani matattun hadisi ko karanta sosu ya ce ga matattun ku ko su na samun sauki na zama wannan ƙarya ne hadisi annabi ba wannan magana shi gawa in kana son ka samu tasiri kai aiki
na'am
haka Allah ya faɗa a sautin nabi wa allaysa lil insani illa ma sa'a
wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a al-awfa
Allah ya faɗa kenan wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam kowane mutum fa aikin da yake shine fa abin da yake tafiya da shi ba wani abu face abin da ya aiwatar da kansa wa anna sa'ihu sawfa yura za a nuna masa aikin sa in an nuna masa summa yujzahu jazaa'a al-awfa ko awfa sai kuma cika masa sakamako abin da yake shi sai kai mashan ka kuma sai ya kwanta a kabari sai ya yi talkini ba sai ka tashi kai mashan ka duniya ba ai akwai da tsare ka cuci mutane kai ka ai billahi lazi sai ka yi fiskanci matsala mala'iku za su tare kai ba daure ka ba karke ayi gari da kazuwa kwalwa zuwa zuwa wallahi sai sun tare sai ka tashi sai mu za a ganka kinkirin yadda kake a duniya wallahi za a ganka zuwa a kamar yanzu
na'am
ko sai ka ba su amsa saka wallahi ka nisanci bid'a wallahi bid'a rushe addini take tana hana mutum yin manzon Allah bin ba ta ce ina hana mutum yin manzon Allah ka duba fatawa nur al-dar na zuwa sannan har wa yau a sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah muhaddis Allah ya gafarta masa yake cewa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce yace wallahi istasna minha shay'un la fil ibadat wala fil adat al-muta'abbid biha ba istisna ya ce banda bid'a naga a yace sam abubuwa na addini na ibada da abubuwa na yau da gobe wallahi duk dai bid'a ce wallahi sharri ka duba silsilar sahiha na albani al-sheikh Saleh Fawzan hafizahullah shi ma yana da zance akan wannan yace al-bid'u akbaru min al-ma'asi bid'a ya fi hatsari sama da mai saba ma Allah a mai sabo zai yi ya tuba Allah kawai ga tuban shi kuma manta at-ta'ibu min al-dhulmi kama la dhanba lahu wanda ya tuba ka wanda mai yi ba
na'am
sai ce li'anna sahib al-bid'a domin shi dan bid'a ya ra annahu ala haqqin yana kan daidai ne ba haka ya fahimta shi an ga duba sharhi na kitab at-tauhid wanda Sheikh Fawzan ne za ga wannan magana saboda haka yan uwa wallahi bid'a bala'i bid'a ba ta da wani amfani za ka yi aiki tukuru kuma ka sha bakin wahala ka je gaban Allah kuma babu lada
na'am
to Allah subhanahu wataala ya ce duk yan bid'a haka za su koma gaban Allah subhanahu wataala ba amfani Allah madaukakin sarki ce wujuhu
na'am
وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
الله سبحانه وتعالى يأتي وجوه وجم بنغرينا فرقو كده sai ce bangare na biyu wasu fiskoki yau mai izin a wannan ranar na'ima suna cikin ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai lisa'i hara biya aiki da suka yi sun yi aiki kuma Allah ya yarda da aikin Allah ya karɓi aikin kuma ya musu sakamako kuma sun yarda sun aminta da sakamakon da aka musu Allah bai halicce su bayan nan kuma fi jannati aliya suna cikin aljanna madaukakiya wanda muka ce Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi tabbatacce yace kowanne aljanna da ka sani akwai daraja daraja 100 kuma kowanne mataki na daraja na 1 zuwa na 2 ya kai fadin sama da kasa to wannan sai kai tunanin irin girman yalwar rahman Allah subhanahu wataala na mutum da ya babu ba uku ba ba wannan kannin ba kannin baya ba ba mutanen jiwo ba na kebiyo ba na mutanen garin al-ramon aka kawo tun daga zamanin annabi adam aka baka aljanna wanda fadin shi aka yi fadin sama na kasa kowane matsayi daya zuwa na biyu hawa na biyu ya kai fadin sama da kasa haka har 100 na mutum daya sannan daga cikin darajar da ke cikin aljanna dan aljanna ya shiga la tasma'u fiha lafiya bai ji wani ya shashe maganganun banza mara amfani surute marasa amfani ba zai ji ba ni'ima ne kawai fiha sururu
fiha ainun jariya fiha sururun marfu'a wa akwabun mawdu'a wa namaliq masfufa wasababi yuna da tufa
a ciki har yanzu daga cikin sifa abin da yake cikin gidan aljanna bayan Allah ya gaya mana madaukakiya ce kaga fi jannatin aliya madaukakiya da wannan birnin kaga sifa ce na aljanna sannan ba a ji a sashen maganganun banza ko maganganun yan kwaya babu a ciki kaga sifa ce
na'am
daga cikin sifa na uku a gina aljannan ta ce fiya ainihin jariya akwai idanun marmaru mai gudana ya kai kawo teku mata za ka saka wata sha kawo maka zuku zuma menene gashi da su giyan nan duk gashi na wanda baya samari ka sha kayan kankan kakunci fiha a cikin gidajen nan sururun marfuwa ko su gadaji madaukaka wanda kuma a karkashin gadajen kowane bangare shine ainihin jariya wa akwabun mawdu'a ga wasu kofuna nan a ajijiye wanda kuma rurrufe drinks ne kayan shaye-shaye ke ciki an jera su tare da kayan shaye-shaye a ciki ka gani ima ce yasa kace wanda mariku masfufa da matasan kai waɗanda suke ababen jerawa matasan kai in kana zaune akwai matasa ka dan shingida in kana kwanci ga wannan in ka bar wurin da duma a can ga wannan matasan ga suna a jere a gidan aljanna wazarabiyyu mabsusa ga kuma zanin gado nan a warwaje ko kace da duma ko kace zanin gado na ni'ima a nan a cikin daki akwai zanin gado ka kwanta mai ni'ima ka fita falo gashi a cikin kana da bukata akwai matasan ga zanin gado kada can gashi a can kada can gashi a can duk Allah subhanahu wataala ya tana dawa yan aljanna sai mu karanta wannan sai mu amince
afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat
Allah subhanahu wataala yace wai shin mutane ba za su yi dubi ba zuwa gani ilal ibil zuwa ga raquma kaifa khuliqat yaya Allah ya sawwara halittar raquma ka dau wa'azi mana wa ilas sama'i mutane su hau su kalli sama mana kaifa rufi'at ya Allah ya daga darajar ya daga sama shi sa ka ji wani yake cewa a cikin magabata ɗiba ɗaliban sai ce ku zo mu je mu hau dutse mu kalli sama mu ga halittar Allah wa ilal jibali kalli manyan duwatsu kaifa nusibat yadda Allah ya kafa su a kan ƙasa wa ilal ardi ku kalli ƙasa kaifa sutihat yadda Allah ya shimfiɗa ta to raquma raqumi yana da wani abubuwa kamar yadda al-imam ibnu kasir yake cewa ai khalaqaha ajiba halittar da Allah ya mata akwai ababen ban mamaki ya kuma fa yana iya jure mai kishin ruwa
na'am
zai iya tafiya daga nan zuwa da yadda za ku ji sha ruwa ba sannan raquma yana iya sa baki a ruwa sai shan ya tanki in yana jin kishin ruwa sai dawo da ruwan da ya sha kai za ka yi lalabe shi da kashi sai dawo da shi sai ci gaba da menen nashi sannan raquma yana iya cin ciyawa mai kaya ba zai shitar da shi ba kuma raquma yana iya ɗaukan kaya wanda hankali ya wuce hankali idan zai zauna ƙasa ku ɗauki motoci ku ɗora bayan shi har in yi balance to zai miƙe kuma zai tafi sannan gashin idonsa yana kare shi daga ƙura wannan gashin idon sannan kun ga ana shan madaransa ana cin namansa ana kuma hawansa ana amfani da fatar kamar da ya tabbata cikin hadisi cikin sahih Bukhari a hadisin Anas bin Malik akwai su bayan Allah da suka taba zuwa sun zo garin Madina sai zama ba saba da zaman garin ba sai jikin su ya fara react haka kai fita kuraje ko na ba kamar ci haka sai mun zalla shi akai su barka na ko ne su sha nono su sha tsarin raƙumi warakati sai Allah ya ba su lafiya shi yasa masana magani akwai daga cikin magunguna da ake amfani da shi da nonon raƙumi da kuma bolin raƙumi malamai sun tattauna akan to kamar a wannan lokacin magani ne to a yanzu fa wasu suka ce ai tun da zamanin manzo Allah ya yi amfani kuma nasi bai zo ya ce ba to ba wani abin da zai hana
na'am
sai wasu suka ce to ai an ambaci fitsari sai to ai duk dabban da wannan ka'ida duk dabban da ya halarta a ci to bolinsa da fitsarinsa ba na gasa ba
na'am
ojin sai sa su ba na sabo kai ma kan kana cikin kashin rane lokacin da aka tatsi abun nan da yake cikin shi na hanji na akwai kashi ba ka wuta sai gaskiya su ciwa kuma ai dadi yake da shi ko ba ka ba saboda haka saboda kowa ya ci saka duk dabban da ya halarta a ci to ba laifi ba ne bolinsa ba da nisa ba ne yin su ba da nisa ba ne kashinsa ba da nisa ba ne to da haka dai a hadisi ya tabbata cewa bolin raguni da ifsarin da nono duka yana yin magani lokacin motsa ku to da haka yan uwa za mu tsaya nan insha Allah ta'ala a idan Allah ya kai mu za mu karasa kuma sai mu shiga sai fajiri saboda akwai wani wuri da muke son mu tafi da alaran mu a cikin gari a shi yasa muke son mu dakata nan insha Allah ta'ala abin da muka fara dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.